أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم مرساك سادوا أجكين سابن شير منفت ويرحمة إندني شيخ بلا كبرة نكي قبات الدولنا شريع أهالي ينزو تارد شيخ مالمم الدكتور الشيخ محمد سان عمر رجال ليمو babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0800 578 9874, 0800 578 9874. Za kuma a iya aiko mana da tambayoyin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma a iya aiko mana ta adireshin mu ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A kamar da muke tsokaci akan abin da ya shafi aikin haji da darussan da suke cikinsa da kuma nusantarwa da wa'azantarwa da wannan aiki, wannan rukuni na musulunci ya kunsa, har yau dai muna nan akan wannan batu. Allah ta'ala ya gaya mana cewa Annabi Ibrahim alayhi salam shi ne wanda ya fara assasa ginshikin ginin wannan daki mai alfarma da ke Makka, kuma Ubangiji ta'ala ya nuna masa ayoyinsa a cikin wannan. Daga cikin ayoyin da ya nuna masa, abinda muka faɗa a jiya, an umarce shi ya ajiye zurriyarsa a gurin da yake jeji ne, fako ne, ko in ce sahara ce, wadda babu ruwa, babu gidaje, babu abinci, babu komai da ɗan adam zai rayu a dalilinsa a gurin. Amma Allah ta'ala ya umarci annabinsa Ibrahim alayhi salam cewa ya aje iyalansa a gurin, ya kuma bai umarnin Allah ta'ala ya aje iyalansa, ya yi addu'a, Allah ta'ala ya karɓi addu'arsa, ya ni'imta wannan guri, ya sanya guri ne wanda yake mai albarka, guri ne wanda mutane suke mararin zuwansa, suke sha'awan zuwansa ko da yaushe, ya zama masabatan linnasi wa amna, guri ne wanda yake mutane suna kai komo a gurin, sannan kuma guri ne mai aminci, mai zaman lafiya. Wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah. Tun daga addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam muka fahimci cewa Annabi Ibrahim ya sakankance, ya amince, yayi wato ya samu yakini da cewa Allah ta'ala zai raya masa iyalansa, tun da shi ya ce ya kawo su gurin, ya ce rabbana li yuqimus sala, ya Ubangiji dan su tsaye da sallah. Ka duba yadda ya amfani da kalmar li yuqimus salata, tare da cewa a lokacin Hajar ce ita kadai wacce take mace wacce za a iya cewa hukunce shari'a sun haukanta. Wannan jariri ne, bai girma ba, ballantana hukunce shari'a su haukansa. Amma Annabi Ibrahim ya amfani da kalma ta jam'i, ya ce dan su tsayar da sallah, dan su tsayar da sallah, ma'ana wannan guri zai rayu, wannan guri zai zama gari, wannan yaro jariri zai girma, kuma jama'a za su zauna wannan garin. Har ma Annabi Ibrahim alayhi salam yake addu'a Ubangiji ta'ala ya sanya su zama su tsaye da sallah, su tsaye zama su tsaye da sallah. To kaga ashe ya sakankance cewa gurin zai zama gari, har za a samu jama'a waɗanda za su tsaya su bautawa Allah a gurin, ce rabbana li yuqimus sala faj'al af'ilata minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati allam yashkurun. To wannan ɗaya daga cikin ayoyin Ubangiji ta'ala da ya sanya a wannan gurin, ce fihi ayatun bayyinat. To cikin ayatun bayyinat din akwai irin wannan, wanda har kullun alhaji da ma wanda ba alhaji ba amma yake jin faɗakarwa, yake jin tunatarwa da karantarwa da tarihin yadda wannan guri ya samu, zai fuskanci waɗannan ayoyi, zai kuma ɗauki izina daga gare su. Sannan a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya yi magana game da Annabi Ibrahim alayhi salam da alaƙarsa da wannan ɗaki mai alfarma na Makka, Allah ta'ala yake cewa azzin fi nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amik yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimu al ba'is al faqir thumma liyaqdhu tafathahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil bayt al atiq ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه وأحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هكا أبنجي تعالى ya labarta mana alaƙar annabi Ibrahim alayhis salam da umarnin da ya bashi dangane da wannan daki mai alfarma na Makka da kuma yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa dukkan waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya yi su ne domin tsayar da tauhidi domin kadaita Allah da bauta da gujewa hada Allah da wani duk wanda zai je wannan guri ya sani cewa abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na sha'airullah na alamomin bautar Allah a gurin Ubangiji ta'ala ya yi su ne domin nuna dayantarsa da kadaicinsa da kasancewarsa shi kadai ne ya cancanci bauta ba wani ba shi yasa alhaji lokacin da ya cire dukkan wasu kayayyaki da ya saba sawa ya shiga cikin ihrami farkon kalmomi da zai amfani da su kalmomi da suke nuna dayantar Allah suke nuna kadaita Allah suke nuna bautar Allah shi kadai labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik amsawarka ya ubangiji bayan amsawarka zai shelantawa ubangiji ta ya ansa kiransa ya ansa kuma ya saki ansawa labbaik la sharika lak labbaik na amsa maka na kuma saki amsa maka ya ubangiji babu abun bauta da gaskiya sai kai babu abun hadawa da kai wajen bauta a lokacin jahiliya idan suka ce la sharika lak labbaik sai su yi tufka da warwara su ce illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak sai dai abun bautar da yake naka ne wanda ka mallake shi da abin da ya mallaka wato dan su togace sha'anin bautar gunkin su kada a ce suna tufka da warwara sai ya kasance a cikin talbiyar tasu a cikin ansa kiran ubangiji da suke cewa sun yi sai su rika tufka da warwara su ce la sharika lak ba kada abokin tarayya sai kuma su ce illa sharikan huwa lak sai dai abokin tarayya da yake naka ne to yasa ce baya da abokin tarayya sai dai abokin tarayya kaga akwai tufka da warwara to amma musulunci da yazo sai aka cire wannan maganar labbaik la sharika lak labbaik ce innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak da godiya da ni'ima duka naka ne haka nan cikakken mulki naka ne baka da abokin tarayya to tun daga lokacin da alhaji ya sanya tufafin hajjin sa yayi ihrami yayi niyya to zai fara shelanta wannan kalma ta kadaita Allah dan ya fahimci cewa duk abin da zai je ya gudanar a wannan guri babu bautar wani ba Allah ba a cikin wannan ai dukkan wata alama da zai zo tsaya a gurinta to alama ce ta dayanta Allah ba alama ce ta shirka ba saboda haka farko lokacin da zai je yana da wafi to ya sani wannan daki ne na Ubangiji an jingina shi zuwa ga Ubangiji jinginawa ta girmamawa ta martabawa ba jinginawa ta bukata ba aka ce dakin Allah ba dan Allah ta'ala yana da bukatar daki ba sai dan a darashta wannan daki ya kuma zama alama ce ta girmama Ubangiji yayin da mutum yake da wafi shi yasa zuciyar mutum ba za ta ta'allaka da komai sai da Allah kada zuciyarsa ta ta'allaka da wani dutse ko wani kyalle ko wani itace ko wani karfe zuciyarsa ta ta'allaka da Allah shi kadai shi yasa abinda ake bukata kenan shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sahih Bukhari lokacin da yazo ya sumbanci Hajarul Aswad sai yake cewa inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك يتي للي ناسن كي دوسيني ده بذاك أنفان بذاك شوتر با بعدن ناغا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا سنباتيك با تو بذن سنباتيك با بعدن كوم بدن ينونا ودونيا چوا wannan daki alama ce ta kadaita Allah ba alama ce ta shirka ba dakin shi karan kansa ba zai iya yi wa mutum abinda Allah bai masa ba ba zai ba wa mutum abinda bai bashi Allah bai bashi ba ba zai hana mutum abinda Allah ya bashi ba saboda haka a nan gurin zuciya ta ta'allaka da Allah ita kadai shi yasa abinda ma ba a ce ka taba ba ko ka shafa ko ka tsotsa baya daga cikin biyayya ga Allah baya daga cikin aikin haji baya daga cikin abin da ya dace alhaji yayi shi yasa kaga ruknul yamani dutse ne shi ma wanda rukuni ne daga shi sai ruknul hajar al-aswad amma duk da haka sai ya kasance kamar yanda zaka ga malamai suna bayani a cikin littafin aikin haji a ce shi ruknul yamani in an zo daidai da shi akan shafa shi amma ba a ce a tsotsa ba ba a ce a tsotsa ba saboda shi ba a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsotse shi ba a hajjinsa hajjinsa ta ban kwana in yazo gurin shafa shi kawai yake ya wuce kuma gashi ya ga wa mutane ce khudhu anni manasikakum ku kwaikwayi ayyukan hajjin ku a wajena ma'ana a yadda ku ga ina aikin haji haka ya kamata ku yi to za a nuna maka cewa duk abin da kake yi raya wancan kira ne na Annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ta'ala yayi masa ne ya tsarkake wannan daki daga dukkan wata najasa daga dukkan wani datti babban najasa babban datti shine shirka da Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuuna najasun fala yaqrubu almasjid alharama ba'da anhum hadha lalle mushrikai najasa ne kada su kusanci daki mai alfarma kada su kusanci daki mai alfarma bayan wannan shekara wato bayan shekarar da sayyidina Abubakar yaje yaji shekara ta 8 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yace yaje ya shelanta wa mutane cewa daga yau ba za a ƙara shirka hada Allah da wani adaki mai alfarma ba saboda haka sayyidina Abubakar ya jagoranci mutane aka je aka yi haji ta jama'a da Amirul Hajji wanda shine sayyidina Abubakar dan sayyidina Abubakar ya umarci Abu Huraira da cewa yaje yayi shela Allah ya hujja ba'da al-aam mushrik wa la yatufu ahad bil bayt uryana yaje yayi shela a cikin mutane daga wannan shekarar kada wani da yake had Allah da wani yazo yace zai haji yace zai haji haji ba ta masu had Allah da wani bane haji ta kade ta Allah ne sannan kuma kada wani yazo tsirara yace zai dawa shi saboda jahiliya sun kasance suna yin dawafi tsinara sai wasu waɗanda suke yan tubarkalla su ne kawai wanda ake kiransu al-hummus quraishawa da wasu kabilu yan kadan su ne aka yadda su sa kaya in za su yi dawafi ko kuma su arama wanda suka ga dama ya saka amma in banda su duk wata kabila ta larawa in ta zo dawafi sai dai ta yi tsirara sayyidina Abubakar ya ce aje ayi shela kada wani ya sake yin dawafi tsirara kuma gabanin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo fatu Makka gumakan da ya samu a cikin Ka'aba bayan waɗannan gumaka guda uku Allat wal Uzza wal Manat da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rushe to bayan su kuma akwai wasu gumakan ga gunkin Hubal shine babban gunki wanda yake kan tsololuwar Ka'aba sannan gefe da shi ga wajen gumaka 360 na kabilu daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rushe su ce ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa tun daga lokacin aka raba gurin da wani abu na gunki to haka alhaji ya fahimci cewa duk abin da ake so a yi a gurin shine dayan ta Allah shi yasa a cikin ayoyin da muka karanta zamu ga batun aikin haji ne da aka ce mutane su je su yi to amma Ubangiji ta'ala sai ya ta nana ta sha'anin tauhidi ci wa azzin fin nasi bil hajji a tuka rijala wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin amin ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir thumma liyaqdu tafathahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawufu bil baytil atiq lidhalika wa man yu'azzim hurumatil lahi fa huwa khairun lahu inda rabbih uhilla lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum sai ce fajtanibu rijsa min al awthani wajtanibu qawla zur kuni sanci kazanta ta gumaka kuni sanci kazanta ta maganar ƙarya maganar da take ƙarya sai ce hunafa lillahi ghayra mushrikin bi ku zamo wadanda kuke tsaye totar ku miƙa zuciyarku gaba ɗaya ga Allah ba tare da kuna hada Allah da wani ba umman yushrik billahi fa kaannama kharra min as-sama ce wanda duk ya hada Allah da wani to kamar ya rikito ne ya rufto daga sama fatakhtafu at-tayru da tsuntsaye za su wafce shi su yi ya gaige da shi su ya galgala shi fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq koko iska ta kwashe shi ta jefar da shi a wani guri wanda yake mai zurfi ubangiji ta'ala sai ya magana kadaita Allah da tsayuwar zuciya ga ubangiji shi kadai ba tare da an ya galgala zuciya ga wani Allah ba ka dauki wani abu na zuciyar ka mika ma wani Allah ko ka alakanta ta da wani abu ba Allah ba ce hunafa lillahi ghayra mushrikin bi sai ya kwatanta wanda zai daidaita zuciyarsa ya galgala ta wani bangaren ya bawa Allah wani bangaren ya bawa wani dutse ko wani itace ko wani abu ba Allah ba sai ya kwatanta shi da mutumin da zai rufuto daga sama tsuntsaye su ya galgala shi wani ya fuski kan wani ya fuski hannayen wani ya fuski kafafuwan wani ya ciri yan hanjin kaga an ya galgala shi ba magana ya rayu to haka nan wanda zai yi wato ya galgala zuciyarsa ya yi daidai da ita wani bangaren ya bama wani bangaren ya bama wani bangaren ya barwa Allah to kaga wannan ba yadda za a yi ya zama mai rai a tauhid a bin a ikidance ba zai zama mai rai ba kamar yadda wancan da ya rubto daga sama tsuntsaye suka yi kace-kace da shi koko ya fada cikin wani rami mai zurfi ba a tsammanin zai yi rai to haka shi ma wannan ba zai yi rai ba to duk wannan dan a nuna mana cewa aikin haji guri ne da ake so a tsantsanta bauta ga Allah shi kadai Allah ta'ala ya sa alhazanmu sauran alhazaina musulmi ko ina suke a duniya su je su aikin haji lafiya su gama lafiya Allah ya karbi ibadunmu gaba daya Allah ya sa mu dace
amin summa amin malam tambaya ta farko wadda ta fito daga Amatullah ta ce malam na aiki yaro niƙan rogo kwano ɗaya sai yaron ya manta ya ɗauko min garin masara a wurin niƙan kwano biyu to saboda ina zaton ko ya koma ba zai samu nawan ba sai kawai na yi ta tuƙa mana wannan masarar har ta ƙare shin yanzu menene mafita
a wannan zato naki bai dace ba dan kina zaton ba za a samu naku ba wannan ba zai halatta miki kici na wasu ba wannan garin masara na wasu ne dan ke naki ya bace to ba halal bane ba daidai bane ki dauki na wasu kici saboda haka masu garin masaran nan nasu ne yana nan kuma a haƙƙin su ne ko ka cinye don haka wajibi ne ku koma gurin nika ku yi cikiyar masu garin masara ku biya su ku iya cikiyar ku sai in ba ku same su ba bayan kun yi kokarin isar da haƙƙin zuwa gare su kun yi ba ku same su ba to a lokacin ne sai ku kimanta barashin wannan masara sai ku je ku yi musu sadaka da ita da zummar cewa duk sanda Allah ya sa su bayyana aka fahimci ko su waye to a je a mayar musu da wannan kuɗin ko a mayar musu da garin masararsu ke kuma ki nemi haƙƙin ki wurin Allah na waɗanda in har an ɗauke miki naki amma a fahimta dan abinka ya ɓace to baya halatta ka ɗauna wani ka ce kai ma naka ne ya ɓace kamar yadda wasu ke in sun je masallaci suka waiga ba su ga takalmansu ba sai su sa na wasu wannan ba daidai ba ne in kai haka to ka an saci kayanka kai ma ka saci na wani don haka kai shi yadda can yake ɓarawo to kai ma kake barawo ba ku da bambanci ba za a ce ai kai tunda kai naka aka sata ba kai yanzu ba barawo bane a'a kai ma ai ba naka bane ka dauka shi wannan da ka dauna shin shi ma ai zai je yana jin cewa an dauke masa saboda haka wannan garin masara yana nan a wuyan ku sai a koma a je a yi cikiyar masu garin nan a gurin shi mai nika, dan lalle za su zo neman garin su. In ya shaida su, to a bar masa sallahu cewa duk sanda aka ga sun dawo, to ga inda garin su ya shiga, ko a bawa shi mai nikan kudin garin, ko a samu garin a bashi. In sun dawo wata rana ta yi su kawo nikan, don watakila sanda za su zo suna neman garin su, zai kula da su cewa ai in gidan su wane, tunda musamman ma irin wannan zaka samu unguwa ɗaya ce duk ya san masu kawo masa nika, duk kusan area da area guda ce. To ya kula su waye suka zo suna neman garin su, to sai a bar masa idan sun zo ga garin su nan. Idan kuma har Allah ya sa bai gane su ba, an yi cikiyar ba a samu ba, to sai ku yi sadaka da wannan garin. Amma ku kwana da sanin cewa duk ran da suka bayyana aka bayyance su, ba za a mayar musu da garin su. In ba su bayyana ba ne ku kai sadaka, to da fatan Allah ta'ala zai zama ya yafe muku bayan kun yi istighfari, kun tuba, kun yi nadama akan abin da kuka yi, dan laifi kuka yi. Na'am.
Sai tambayar da take cewa malam, mutum ne yake jan sallah sai yayi sujjada daya a maimakon biyu a raka'a karshe, yayi sallama daga baya kuma mamu suka ankarar da shi, shin me ya kamata yayi?
Sai a sake yin sujjada, sai sake sujjada, ya sake sujjada, sai sake tahiya, yayi sallama, sai sujjada ba'di.
Na'am. Yi kuwa wannan yace malam, shin a shara'ance mutum na iya yin mafarki cewa an bashi wata addu'a da zai dinga yi, wadda kuma babu wasu hadisai ko ayoyi da suka zo da addu'ar asarari?
To shi mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bangare ne, kaso ne, kaso 40 ne daga cikin kashe-kashen annabci, wanda shi kadai ya yi shaura, sai ya saura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta mubashirat, ru'ya saliha, mutum ya kyakkyawan mafarki. Shi mafarki ba a lissafa shi daga cikin masadir na shari'a, wato mabubbuga ko madogara ta shari'a. Ba a daukan wani hukunci daga mafarki a ce gashi wannan mafarki ne ya tabbatar da shi bara'i. Duk abin da ya zo ana auna shi da doran masadir na shari'a da aka yadda da su, alkur'ani da sunna da ijma'i da abin da ya kiyasin malamai da sauran abubuwa da aka sani su ne masadir na shari'a. Idan abin da ya zo a cikin mafarkin nan ya dace da abin da yake cikin alkur'ani da sunna da ijma'in musulmi, to dama akwai shi, illa iyaka dai mafarkin kamar yana kara karfafa kani a kansa cewa ka lizimci abin, ka kara yin kara kaimi akan wannan abin. Kamar watakila mutum yana sakaci ne akan sallah, ko baya yin ta akan lokaci, ko baya cika rukunnanta, sai ya ji a mafarki ana gaya masa cewa ka rika yin sallah, ka rika cika rukunnanta, ka rika kaza, ka rika kaza, ka rika kaza, wanda ya san cewa baya yi. To kaga daman can an neme shi yayi, la iyaka sakaci ya hana shi ya tsaya yi. To yayin da ya yi mafarki sai ya kara fahimtar abin da yake bari din nan muhimmi ne, kamar ana faɗakar da shi ne, sai da ya kara kyautata abinsa. Kaga anan ya aiki dan farkinsa saboda wani abu na shari'a, da daman shari'a ta yadda da abin ta tabbatar da shi. In abin kamar yanzu yake maganar addu'a, shari'a daman ta yadda ai addu'a, kuma ita addu'a akwai addu'a wacce take masura, akwai addu'a da take mutlaka, akwai wacce take an ruwaito ta, akwai kuma wanda an baka dama kai kai, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu, ka zaɓi addu'ar da tafi baka sha'awa kai. Allah ta'ala ya ce ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ku roke ni in an samu ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an liyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, da sauran ayoyi da suke nassoshi da suke batun musulmi ya addu'a. To akwai addu'ar da annabawa suka yi, akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a munasabobi daban-daban, akwai kuma dama da aka baka, ka roki duk abin da yake ba zunubi bane, ba ithim bane, ba qati'atu rahim ba, ba zunubi bane, ba kuma yanke zumunci bane, an baka dama ka irin wannan addu'a din. To dan da ka ga a mafarki wasu kalmomi na addu'a na roƙon Allah an gaya maka, to daman musulunci ya baka wannan damar, don haka dan ka waye gari kuma kai waɗannan addu'o'in ba wani laifi a ciki, kawai abinda nan ba za ka yi ba shine ka fifita waɗannan addu'o'in akan kowace addu'a da ka sani, ka dauka cewa to wannan addu'ar da ka gani a mafarki tafi addu'o'in da annabawa suka yi ko tafi addu'o'in da annabi ya koyar aka ji yayi a rayuwarsa, to wannan shine nan matsalar take. Amma dan ka je an koya maka wata addu'a a cikin mafarki ka tashi a cikin tahiyarka ko bayan ka yi sallama ko kuma a ka tashi cikin dare ka daga hannu ka yi wannan addu'a din, wannan ba laifi kai ba anan. Inda zai zama laifi shine ka dauka cewa to wannan addu'a tafi dukkan wata addu'a da da kake yi ko wacce ka samu a cikin sunna da sauran, to anan ka shiga kuma wani babi daban. Amma addu'a mutlaka asali da mancan an yadda kai addu'ar da kake sha'awa, shi yasa ba a toshe kofar addu'a ba, aka ce ita addu'a kada kai sai da lafazin da na'am, wanda duk zai yi da lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da shi babu shakka yafi wanda kai ka tsara wa kanka, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah, yafi kuma sanin abinda zaka roki Allah da shi kai tawassuli da shi, Annabi yafi kowa sanin wannan wani abu ne da babu mai ja a kansa. Don haka kaga lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara su wajen roƙon Allah da tawassuli zuwa gare shi babu shakka sun fi lafazin da kowaye zai tsara. To ka yadda da wannan ka sa shi a ranka, don haka wannan kuma bai hana kuma kai addu'a taka ba da buƙatar ka da wasu kalmomi naka da kai kake ganin suna da kyau suna da daɗi, sawa'un a mafarki ka gansu ko a fili ka gansu, amma ba tare da ka fifita su akan addu'a da ta zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba.
Na'am. Sai tambayar Usman Muhammad ya ce, malam ina neman ƙarin bayani akan matakan farko na yadda ya kamata mutum ya tarbiyyanci ɗansa.
To babban mataki na farko shine tun wajen aure, wato tun daga lokacin da mutum yake neman aure daga nan yake sa ɗan ba na tarbiyyar ƴaƴansa, wajen ya nema masa uwa ta gari, ya nema masa uwa ta gari wacce ta san haƙƙin Allah, ta san haƙƙin mijinta, wacce za ta tsaya ta kula da haƙƙin ƴaƴanta, wanda ƴaƴanta za su samu kyakkyawan misali daga wajenta. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau a'jabatkum, ku auri mace baiwa mumina ya fi ku auri mushrika ɗaya wacce ba baiwa ba ko da kuwa tana ba ku sha'awa, saboda mumina ita ce wacce za ta san haƙƙin Allah, ta san haƙƙin mijinta. Fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, da ce mata salihai masu da'a ne ga Allah, masu kiyaye haƙƙin mijinsu ne yayin da baya nan. To zamana ka zaba wa ƴaƴanka da za ka haifa uwa ta gari, wani shine matakin farko na tarbiya, wanda Hafiz Ibrahim yake cewa al'umma madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi, to uwa makaranta ce, idan kai kyakkyawan tattalinta kyakkyawan tanadinta to ka tanadi wato wata al'umma wacce take mai kyakkyawan asali. Saboda haka tun daga nan ake fara dora ɗanban tarbiyyar ƴaƴa, samun uwa ta gari, kasancewar uwa ta fi shakuwa da ƴaƴa, ta fi zama da su, ta fi ta'allaka da su sama da uba. Uba yana cikin harkokinsa kullum da sassafe zai fito, watakila yaran ma ba su tashi ba, sannan watakila ba zai dawo gida ba sai sun bacci, dan awannin da yake zama da su ba yawa. Sabanin uwa wacce tun daga ciki take dauke da shi yaro, ta zo ta shayar da shi har tsawon wani lokaci, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, watakila ta shekara biyu tana shayar da shi, bayan nan kuma ta kasance tare da shi har lokacin da zai shiga makaranta, in yaje makaranta ya dawo ita ke tare da shi da sauransu. So haka shakuwarta da su tafi shakuwar uba da su da ƴaƴa. Kaga idan ta zama ta kirki ce, to yara za su rika ganin abinda take yi mai kyau, za su rika tashi da irin tarbiyyarta, ziyar da ta san da ta ga ɗa yayi abinda ba daidai ba, ta nuna masa ba daidai yayi ba, ta kuma nuna masa yadda ya kamata yayi. To wannan shine na farko da uba zai yi na tarbiyyar ƴa, daga zaben matar da ta dace. In mace ce ta zaɓi uban da ya dace da ƴaƴanta, da ya kusanta kyakkyawan zaɓi namijin da zai zama shine uban ƴaƴanta. To wannan matakin farko ne na tarbiya, wanda da dama mutane ana barin wannan, sai ga mutum kawai abinda ya damu da shi shine kyan mace ko kuma asalin gidansu ko wadata su wannan shine kawai a gaban sa amma ba ruwan sa da tarbiyar da take da shi don haka sai kaga cikin dan lokaci an zo an shiga cikin wani hali shi kansa bai ji dadin ta ba bare ta haifan masa yaya kuma ta kula masa wato da waɗannan yaya sannan abu na biyu lokacin da za a yi daurin auren lokacin da aka zo daga neman auren har zuwa daurin auren a fitar da ƙarya a ciki a fitar da ƙarya a nemi Allah ta'ala ya albarka a cikin auren kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin albarkar aure wato saukin sadakin sa wato tun daga wajen kujubar auren kada a sa ƙarya a ciki a tsaya a yi abu wanda ya dace da hankali wanda ya dace da mutunci game da Urwa ibn Zubair najin shi ne yake cewa ni kuma ina cewa yana daga cikin wato bala'in aure ko rashin albarkar sa aure yayi wahala wato ya zama na mutum kafin a kai ƙarshen auren nan ya ji jiki to wannan yana ragewa auren yana sa a don ya ji albarka sannan kuma abin da yake biyo baya na bayan an yi auren ko kafin a daura ko bayan a daura wajen bukukuwa da za a yi a yi ta saban Allah a ciki ya zama na wajen biki maimakon a dauka auren nan ni'ima ce daga Allah a yi masa godiya a kanta to sai a saba wannan a kirawo waɗanda za su zo su sheki ayarsu a yi abin da duk bai kamata ba da sunan wai ana murna an yi aure to wannan shi kansa kaga kana sanyawa auren naka matsala ne tun daga lokacin auren da ba a yi shi kan da'a da biyayya ga Allah ba an cika shi da saban Allah ya ake tsammanin cewa wannan aure zai haifar da wani abu wanda yake mai albarka to a guji wannan shi ma wani tushe ne na samun zuriya ta kwarai sannan kuma bayan an haifi yaron matakai na tarbiyya waɗanda malamai kullum suna bayanin su ba dare ba rana yadda ya kamata uwa da uba da malamai a makaranta su yi tarbiyyar yara wanda su kuma wani fage ne wanda yake da baɗi ba ƙanƙani ba
na'am sai tambayar Salisu Abba Koki ya ce malam waɗanne sharaɗai mutum ya kamata ya sani a yayin da yake nufin shiga sha'anin kasuwanci
to na farko ya san cewa komai a shari'ar musulunci akwai hukuncinsa wato babu wani abin da mutum zai yi wanda shari'ar musulunci ba ta tsara masa yadda zai yi shi ba Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin kace da sallata qul inna salati kace da sallata da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wato duk abin da zan gudanar a rayuwata da abin da zai biyo bayan mutuwata lillahi rabbil alamin dunna Allah ne so haka ubangiji ta'ala shike da mulkin wannan kuma shi ya tsara maka yadda zaka yi wannan to duk wani abu da zaka yi wata hulɗa da zaka yi ka fara tuno da wannan cewa to abin nan da zan yi lalle akwai yadda Allah ta'ala ya tsara shi ba wai ni ne kawai zan yi gaban kaina in tsara wa kaina abin da ya min dadi ba in yi a'a ka nemi sanin Allah a ciki to haka nan sha'anin kasuwanci ko menene akwai hukuncin Allah a ciki don haka abin da zaka yi na kasuwanci din yi kokari ka san babin wannan abin a shari'ance a tunda kasuwanci iri-iri ne wataƙila ya zama mudaraba ce wato za ku haɗin gwiwa ne da wani kai da dukiya shi da ƙwarewarsa ta kasuwanci ko da ƙwarewarka ta kasuwanci shi da dukiya za ku haɗu ku yi to ku san yaya hukuncin Allah yake a cikin wannan abin da za ku yi don kwangila ce ka san yaya musulunci yake ya tsara mutum kwangila me ya halatta me bai halatta ba dukkan wani abu na babin ciniki ka sanya ake yin sa na babin cinikin yana da faɗi ta yi ya zama abin da za ka yi kana ba da haya gidaje ne ko kantina ne ko motoci ne ko wani abu da za ka ɗauka ka bayar da su haya to ita kanta ijara akwai babin ta guda a cikin musulunci in al-istisna ne za ka rika yin wani abu ne mutane na kawowa kana yi musu kamar kafinta ne kai da za a ce ka yi gado ko ka yi kofofi ko kaza a saya a biya ka to shi ma akwai babin sa yaya musulunci ya tsara ko menene akwai babin sa ba wai sharadi bane dan zaka yi kasuwanci duka babubukan kasuwanci sai ka san su a ka san babin abin da kai yanzu kai ka sa a gaba saye da sayarwa ce zaka so kadara ne ka sayar to ka nemi sanin wannan harkar tijara safara ce zaka yi ta kasuwanci ka nemi sanin wannan babin to wannan yana da kyau shine mai ahlari Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah tun a farkon ahlari yayi ishara zuwa ga wannan wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi ya halatta ga mutum balagagge ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a ciki kaga yace fi'lan dan kowane aiki ya shigo ciki kasuwanci ne abin sana'a ce aikin gwamnati ne ko ma menene mutum zai yi to ya kokarin ya san hukuncin Allah a cikin wannan abin da zai yi ba wai sai yayi ba yazo na tambaya galibi abin da yake jawo matsala kenan wasu sai bayan sun gama abin da duk zasu yi sai ni ne nayi kaza ne kaza ne kaza me hukuncin to kaga wannan daman bai so ya kauce wa barnar ba inda ya so ya kauce barnar sai ya fara yin tambayar kafin yayi amma wasu zaku ma sun ce kakkai tambaya bari in kai a nema maka mafita wanda kuma wannan bai dace ba saboda haka wanda zai kasuwanci farkon abin da ya kamata shine dubi irin kasu abin da zai yi a kasuwanci din ya binciki yaya shari'ar Allah ta ce ai a ciki ya zauna gaban wanda yake da ilimi ya bashi hukunce ɗaya bayan ɗaya ya sani ta yadda zai yi kokarin ya fuskanci halal dinsa ya kaucewa abin da ba halal ba na'am
sai tambaya ta gaba wadda ta ce malam mutum ne ya jagoranci jama'a sallah sai bayan an idar da sallar har wasu sun watse sai ya tuna ashe ba shi da alwala to yaya kamata ya yi
to shi sai ya sake sallah amma su waɗancan da suka yi sallah a bayansa sallar su ta yi tunda abinda muka ce a nan abin yana bin ƙudurinsu ne su gangane da liman sun ƙudurce liman yana da alwala ya yi musu sallah shi kenan sallar su ta yi shi kuma da ya fahimci cewa ba ya da alwala sai ya yi alwala ya sake sallarsa ba wai sai ya tattaro su ba ya ce ku zo fa ba ni da alwala shi yasa idan mutum ba ya da alwala ya fara sallah yana tsakiyar sallar sai ya tuna ashe fa bai da alwala to abinda zai yi shine kawai ya kauce ya jawo wani a bayansa ko ya kauce wani ya shigo ya ci gaba da sallar da suka fara shi kuma ya je alwala ya dawo ya shiga cikin sahu ya bi mamu in ya samu sallar a sallar da shi in bai samu ba ya tashi kadai kaga anan ba a cewa idan ya tuno fa alwalar sa ba shi da alwala ba a cewa sallar duka taro shi sai sun da daga farko a wacce suka yi da farko din nan ita ce ita tana nan tunda sun yi ta bisa itikadin cewa yana da alwala sannan daga baya ya fahimci bai da alwala to su za su dora ne akan abin da suka riga suka sallata don haka in sun yi sallar su sun gama a sun tafi shi kuma daga baya tuno wa da alwala shi kare zai sake sallarsa shine ma'anar al-imamu zamin da ake cewa al-imamu zamin anan shi ke da lamunin shi zai dauki nauyin biyan wannan farashin sallah din ba su za su biya ba
na'am wannan kuma yace malam wani zikiri ne yafi dacewa da mutum ya lazumta a koda yaushe
to duka wani zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumta ya dace da zance shi Annabi ya lazumci istighfari ko sai ya kai ne istighfari astaghfirullah astaghfirullah yakan nemi gafarar Allah sau 100 a rana ɗaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma mutum ya lazumce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci karatun Qur'ani shi ma mutum ya lazumce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci nafilfilu su ma zikiri ne wa aqimus salata li zikri kamar yadda Allah ya faɗa shi ma mutum ya lazumce shi so dukkan wani abin da Annabi ya lazumta yana da kyau mutum ya lazumce shi yayi wannan a wannan lokaci wancan yayi shi a wannan lokaci amma ba daidai bane mutum ya ware wani abu kwaya daya yace shi kadai zai yi kamar mutum yace istighfari kawai zai yi amma ba zai salati ba ko yace tasbihi kawai zai yi ba zai hailala ba ko kawai karatun Qur'ani zai ba zai sauran abubuwa ba to anan ba daidai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan saboda haka ba wanda zikiri kwara ɗaya tak wanda shi zaka lazumta banda sauran don haka kai waɗannan kai wannan ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama
na'am wannan kuma yace malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rasulihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin.
Wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul baqara wanda Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika musaddiqan bi'iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin. Asali abinda malamai suka faɗa shine wannan aya ta sauka game da Yahudawa, an sace ga Yahudawa kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas, isnadin sa hasan ne. Abdullahi ibn Abbas ya ce Yahuda sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sun masa tambayoyi, ya dauki alkawari a wajensu cewa in ya ansa masa tambayoyi za su yi imani da shi. Da suka yi masa tambayoyin ya amsa musu, hadisi ne dogo, da suka yi masa tambayoyin ya amsa musu sai suka ce to wane ne wani annabi, cikin tambayoyin da suka yi masa wani annabi ne ake masa wahayi da baccinsa da farkensa duk ɗaya ne, ta babu bambanci tsakanin yana bacci ko yana farki. Yace in na gaya muku za ku imani, suka yi alkawarin eh za su yi. Sai yace shi ne. To shi waye waliyinsa, wato waye majibincinsa, waye abokin haɗinsa cikin mala'iku. Sai ya gaya musu za su yi imani in ya faɗa musu, yace Jibril ne, kuma shi ne wanda Allah ta'ala ya amincewa ya je ya kai wahayi ga dukkan annabawan Allah, shi yake ɗauke da wahayi. To da suka ga babu abin da za su yi su ga sun karya wannan alkawarin da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce to su ba su yarda da shi ba, ba za su yi imani da shi ba, saboda Jibril din nan wanda shi ne abokin haɗinsa maƙiyinsu ne, so Mika'il shi ne masoyinsu, shi yake zuwa da ni'ima, amma Jibril yana zuwa ne da faɗace-faɗace da zubar da jini da yaƙi-yaƙi, saboda haka su ba za su yarda da abin da ya zo da shi ba. To shi ne Allah ta'ala yake gaya musu ce man kana aduwwan li Jibril, wanda duk ya kasance maƙiyi ga mala'ika Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, to shi dai mala'ika Jibril shi ya saukar da Qur'ani bisa ga zuciyarka bi'iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi, kuma mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafan annabawa, musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin, kuma shiriya ne da bushara ga mu'minai. Sannan man kana aduwwan lillahi wa jibril, man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin, ce wanda ya suka kasance maƙiya, wanda duk ya kasance maƙiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da Jibril da Mika'il, to sani Allah ta'ala maƙiyi ne ga kafirai, wato in dai ba sa son waɗannan duka to Allah ta'ala ma baya son su. To wannan aya ta sauka don mai da martani ga su waɗannan Yahudawa waɗanda suke ganin cewa ba za su so Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda yana hulɗa da Jibril alaihi salam, wanda shi kuma Jibril a gurinsu maƙiyinsu ne, shi yake saukar da azaba, shi yake saukar da faɗace-faɗace da zubar da jini. Allah ya musu martani da wannan ayar.
Na'am. Sai tambayar Ashura Ahmad Zaria yace malam ayi min bayanin wannan aya. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima.
Wannan aya cikin ayoyin suratul Nisa. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfir Allah inna Allah kana ghafurar rahima. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وانا آية آيو نسكي قبنت سنة شوى الله تعالى أنا شوى النبي صلى الله عليه وسلم لليم من سوكر مكد للتافي دو من كي ومتانيه كنشي دا أبند ألا ينونا مكا واتو دا أبند كي بنشكي كغانو لكانما سوه سوما yayin da suka zo da husumar su ko da gaddamar su ko da rigimar su, ka duba kaga cikin su waye ke da gaskiya, sai kai musu hukunci da abin da Allah ya nuna maka. Wala takullil qa'inina khasima, amma kada ka zamo mai jayayya domin kare mutanen da suke mahayinta, wato kar ka tsaya kai jayayya ka bawa mahayinta, ka kare waɗanda suka ci amana suka yi ha'inci, ka ka nemi gafarar Allah, lalle Allah ya kasance mai yawan gafara, mai yawan jin kai. Akwai kissar da ake ruwaitowa a nan, kissar Tu'ma ibn Ubayrid, cewa an masa sata, an sace masa silkensa da kayan abincinsa. Aka zargi wani wanda ake kira Qatadah ibn Nu'man cewa shi ya sata. To shi kuma Qatadah je gurin ɗan uwansa, sai ya gaya musu cewa abin nan da ya ɗauke ya jefa shi gidan wani bai Yahudi. Saboda haka su je su gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba shi ya sata ba, kuma su mutanen kirki ne, mutane ne na ƙwarai, ga wanda ya sata a makala shi wannan bai Yahudan. Aje kuma za a ga kayan a gidansa. Suka zo suka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce kuma su mutanen kirki ne kawai, an zo an tuhumi, wannan mutum da cewa afwan, an tuhumi shi Ubayrid, shi Qatadah ibn Nu'man, shi aka yi wasata, aka tuhumi Ubayrid ibn Tu'ma cewa shi ya satar. Ce aje a duba a gani. To aka je aka duba, aka same shi a gidan bai Yahudan. Suka ce to Annabi ya tashi ya jawabi cikin mutane, ya nuna su mutanen kirki ne, aka wutar da su a wanke su. To shine daga baya Allah ta'ala ya tona asirin abin da ya faru a bisa yadda kissar take nuna. To amma kissar ta fuskar isnadi bata inganta ba. Kissa ce tana cikin Sunan Tirmidhi, shi kansa Tirmidhi da ya kawo ta ya ce haza hadisin gharib, hadisi ne gharibi. Hadisin Tirmidhi idan ya ce hadisin gharib, yana nufin hadisin da'if, wato hadisi ne mai rauni, kamar yadda Zaila'i ya faɗa a cikin littafinsa Nasbur Raya. To a duk sanda Tirmidhi ya yi itlaki, ya saki kalmar gharib haka kawai, ba tare da ya goye wani abu tare da ita ba, wanda yake nuna ingancin hadisi, ba tare da ya ce garibun hasanun gharib ba, ko hasanun ko gharib abin nan, sahihun gharib ba, ko hasanun sahihun gharib, kawai ya ce gharib kawai ya shuru. To hadisi ne wanda yake mai rauni. Ballantana ma a wannan ya yi bayani cewa hadisin mursal ne ta wata hanyar. To kuma ba mursal ba, in ma ka ɗauki hanyar da take isnadin ta cikakke ne, to za ka ga akwai wanda ake kira Asim ibn Umar ibn Qatadah, wanda shi Asim ibn Umar ibn Umar ibn Qatadah ɗin shi karan kansa majhul ne, ba a san kowaye ba, wanda kowannan kawai ya isa ya tabbatar da rashin ingancin kissa ɗin. Kissa ce wacce take mashhuriya, ce ana kawo ta a tafsirin karkashin wannan aya, amma ta fuskar isnadi bata inganta ba. Amma dai a ciki Allah ta'ala ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in zai yi mutane hukunci, ya yi musu hukunci da littafin Allah da Allah ta'ala ya saukar, da kuma irin abin da Ubangiji ta'ala ya nuna masa na ijtihadi. Don duka alkali yana hukunci ne da abin da Allah ta'ala ya ce ya hukunci da shi, amma kuma akwai ijtihadinsa, tunda in aka kama masu husuma guda biyu suka zo, ba lalle ba ne a wani lokaci ka iya gane mai gaskiya, sai dai gwargwadon yadda kowa ya bayani ya kawo shaidu. Wani yana da gaskiya amma bai da shaidu, kuma bai iya magana ba. To kaga a nan ƙarshe a gallabe shi, a fi ƙarfinsa da iya bayani da kuma wasu shaidu, shi kuma alƙali zai yi hukunci ne da abin da Allah ya nuna masa. To in yi haka, ya bi dokar Allah. Amma duk sun da ya gano cewa waɗannan da suke ƙoƙarin kare kansu ba su da gaskiya, to kada ya zama tare da su, ya yi ƙoƙarin kauce musu, ya nemi gafarar Allah in ya yi kuskure. Wannan shine abin da ayar a dunkule take nuna. Akwai ayoyi gabanta waɗanda duk suna ƙara fayyace mana abin da ayar ta kunsa. Wallahu a'lam.
Na'am. Sai wannan kuma ya ce, mallam, ina neman ƙarin bayani akan wannan aya, wa kulla insanin alzamnahu da'irahu fi uniqi.
To wannan wannan ayar daga cikin ayoyin suratul Isra, kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Ubangiji ta'ala yana gaya wa dan adam cewa a ranar gobe kiyama kowa zai zo da littafin ayyukansa a wuyansa, wato bayan annabi, bayan mala'iku sun gama rubuta duk abin da ya aikata a duniya, na mai kyau da mara kyau, za a tashe kowa da yana rataye da littafinsa na ayyukansa, wanda a lokacin Ubangiji ta'ala zai ce kowa ya karanta abin da yake cikin littafinsa, shi kadai zai iya yi wa kansa hisabi, ko da ba a yi masa hisabi, shi kadai zai iya gane cewa me yayi na laifi, me yayi wanda bai yi ba. Shi ne ma'anar اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان التي كون متن ألزمناه طائره في عنقه من سنيا مسا أيكنسا طائره أي عمله من سا مسا أيكنسا أو ينسا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا على نقوب القيامة مختفتر مسا للتاب الذي قنشي منشورا أبو إئ أقبنسا اقرأ كتابك كرنت للتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كي كدي أيو كائسة وكنك حسابي.
Na'am. Sai kuma tambayar Muhammad Sharfadi yace malam menene hakikanin abin da ya inganta na alamomin zuwan Dajjal da kuma abubuwan da zai aikata a doren kasa.
To maganar Dajjal doguwa ce tana da tsawo sosai har ma wasu malamai sun yi littafai kan kawai bayanin Dajjal da sifofinsa da bayyanarsa da abubuwan da zai yi. Wanda lokaci takaitacce irin wannan ba za mu iya zana maka duk abin da yazo game da sha'anin Dajjal ba amma dai daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta ya faɗa dangane da sha'anin Dajjal na farko Dajjal dai gaskiya ne Annabi ya ce babu wani annabi da ya taba zuwa tun daga kan Annabi Nuhu har zuwa kansa face ya gargadi mutanen sa sha'anin Dajjal sai ya ga ya musu cewa to akwai Dajjal da zai fito don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi wa sahabbansa faɗakarwa da tsoratarwa akan sha'anin Dajjal har wani lokaci ma su rika zaton cewa yana dab da su watakila sun fita bayan gari cikin gonaki ma yana nan a boye za su ga bayyanarsa haka suka rika zato saboda irin yadda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tanana ta sha'anin batun sha'anin bayyanar Dajjal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa Dajjal zai zama idanunsa guda daya a tushe take wato ainihu al-yumna tafiya wato gaba daya babu abin nan din a tushe take sai dai kawai gurbin ma babu idan babu koda kwayar idan sannan zai zo tsakanin idan sa na dama da hagu wato an rubuta kafara kafun da fa'un da ra'un annabi ce dukkan wani mumini da mai karatu da wanda baya karatu zai ga wannan abin a rubuce a goshin sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya fito zai fito da fitincinu domin zai zo yana da wutarsa da aljannarsa zai zo ya cewa mutum ya shiga abin nan ya yi imani da shi in ya ki imani da shi zai yanka shi ya tsaga shi biyu kamar yadda za ka ɗauka ta ko ka sa almak abin nan ka sa zarto ka yanka shi gida biyu haka zai tsaga mutum daga kansa zuwa ƙasa ya bare gida biyu sannan ya ce tashi da izini na da iko na mutumin ya tashi ya ce da sama ta yi sama tayi ruwa ya ce da ƙasa ta tsuro da tsirai ta tsuro ya tashi mutum idan ya yi imani da shi ya ce a shigar da shi aljanna wannan aljanna kuma wuta ce a gurin Ubangiji da zarar an sa shi a nan to wutar Ubangiji aka jefa shi ko kuma in ya yi imani da shi ce a jefa shi wuta wannan wutar kuma ita ce aljanna ta Ubangiji zarar an jefa shi shi yana ganin wuta ce amma kuma aljanna ce Ubangiji ta'ala zai mai da tabarjin wa salama kamin da Annabi Ibrahim alayhi salam to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imran ibn Husayn yake cewa kada mutum ya ji labarin bayyana shi ce zai fita inda yake domin zai fita yana jin cewa shi mai imani ne da karfin imaninsa amma karshe idan ya ga saddabaru da rufa ido da irin abinda Dajjal yake na tsafe-tsafe ya imani da shi ya bi shi zai kewaye duniya a cikin kwana 40 kwana na farko kamar shekara tsawansa kwana na biyu kamar wata ɗaya kwana na uku kamar sati kwana sauran kwanakin kuma kamar sauran kwanakin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga ko ina a duniya zai taka ko ina a duniya banda Makka da Madina wannan ba zai iya shigar su ba domin Allah ta'ala zai zuba mala'iku waɗanda za su yi gadin wannan guri saboda haka zai shiga ko ina da ina a cikin waɗannan kwanaki 40 din kuma abinnan annabi mahadi zai bayyana annabi isa zai yake shi mahadi zai riga bayyana sannan annabi isa ya zo daga baya mai yake shi kuma ya ci galaba a kansa ya halaka shi to wannan shine Dajjal wanda kuma imani da shi yana ɗaya daga cikin imani da alamomin alkiyama manya alamatu sa'atul kubra wanda za su kasance dab da tashin alkiyama wanda da zara suka faru to kuma babu abin da zai biyo baya sai tashin alkiyama din. Su ne manyan alamomi da ya kama da ya wajaba kowane mu'mini ya yadda da su. Akwai wanda suke kokarin su yi tawilin dujal din. Sai ai dujal ana nufin ko ana nufin nasara ko ana nufin turawa ko ana nufin wannan duk ba duk ya sabawa abin da nassoshi suka nuna. Inda nassoshi suka nuna ba turawa bane wani mutum ne guda daya wanda zai zo kuma Yahuda da yawa za su bi shi. Domin a wata ruwaya ya zo cewa 70,000 min Yahudu Asbahan wanda suna sanye da wato Yahudawa na Asbahan a cikin kasar Iran take yanzu kusan 70,000 kuma kowannen su yana sanye da alkebba. Wato kaga wasu ne waɗanda a zahiri kamar malamai ma ne suna sanye da alkebba kuma za su zama su ne mabiyan dujal din wajen 70,000 za su take masa baya. To duk wannan yana daga cikin alamominsa da kuma abin da za a aiwatar bayan bayyanarsa. Magana kissar dujal tana da tsawo wanda ita karan kanta wani darasi ne babba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabawa sahabbansa. Allah ka kiyaye mu.
Amin. To alhamdulillah mun sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau. Da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato 0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982-0807-2982- gmail.com ko kuma akan dandalin sada zumunta na Facebook. Na haka a madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a bangayen nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano, da kuma Bashir Idris Ngogo wanda ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗu a wani shirin da yardar Allah.